لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أم سلمة رضي الله عنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أني أشتكي، قال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، فطفت ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا أولا مسلتي متال البركة مسلتي عثمان ابن عفان لكينا قدنقيا أولا قلينا كانوا أولا يمتشينا أسبر يومنا الشرن قوة جماد الأولى هجر المنظور صلى الله عليه وآله وسلم دبو الآياد لليهدو دا أربعين دا أكو واندا كوميكي ليلي دا الشرن دا بير قوة شابيو ميلادية تا دوبيو دا الشرن دا لياه a wannan majalisi na mako mako wanda muke karatu a cikin wannan littafi mai suna At-Tajrid As-Sarih bi Ahadith Al-Jami' As-Sahih wallafar Al-Hafiz Al-Zabidi rahimahullahu ta'ala wannan shi da darasin mu na 202 a cikin wannan littafi inda bamu gushe ba kan hadisin Ummu Salama radiyallahu ta'ala anha da take cewa shakautu ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama anni ashtaki qala tufi min wara'in nasi wa anti rakiba fa tuftu wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yusalli ila janbil bayti yaqra'u bit-turi wa kitabin mastur. Take cewa na koka wa manzo sallallahu alaihi wa sallama cewa ba ni da lafiya. Annabi ya ce to ki dawafi a bayan mutane ko ki dawafi ta bayan mutane wa anti rakiba alhali kina haye kina kan abin hawanki. Fa tuftu sai nayi dawafi wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yayin da annabi sallallahu alaihi wasallama kuma yusalli ila janbil baiti yana yin sallah a daura da dakin Ka'aba yaqra'u bit-tur wa kitabi mastur yana karanta suratu at-tur wa kitabi mastur. Wannan hadisi mun fara karatu a cikin sa mai magana akan matsala ta farko wanda ta kunshi shigar da raƙumi cikin masallaci kasancewar nana Ummu Salama radiyallahu ta'ala anha annabi ya umarce ta da ta yi dawafi akan abun hawanta. Abun hawanta kuma a wannan lokacin shine raƙumin da take kai. Wannan umarni da manzo sallallahu alaihi wasallam ya bata na cewa ta yi dawafi akan abun hawanta yana nuna cewa za a shiga da abin hawa kamar raƙumi cikin masallaci bin dakin Ka'aba kamar kasanin kowa da cewa cikin masallaci ne. To da bai ce ta yi dawafi akan abun hawanta shine raƙuminta. Ta wanda ne malami suka tattauna bayan magana akan shigar da raƙumi cikin masallaci wanda shine dalilin da yasa al-Imam al-Bukhari ya kawo wannan hadisi a ƙarƙashin hadisan da suke magana akan hukunce-hukuncen masallaci da abin da zai halatta a yi a masallaci ko a shigar da shi masallaci da abin da bai halatta a yi a masallaci ko a bari ya shiga masallaci ba. Ke nuna ya nuna cewa dabbobi waɗanda ake cin namansu wanda ya halatta a ci namansu to ana iya shiga da su masallaci kamar raƙuma. Ce wannan kuma yana nuna cewa fitsarinsu da kashinsu ba najasa ba ne, domin idan najasa ne to baya dacewa a shigar da abin da yake da najasa ko abin da kashinsa najasa ne cikin masallaci, domin waɗannan dabbobi ba hankali ne da su ba. Saboda haka ba sanarwa za su yi ba lokacin da suke jin fitsari ko suke jin kashi, za su yi sanda duk ya taso musu. To barin su shiga, kuma a yi umarni cewa a yi dawafi akan abin hawa abin nan raƙumi wanda yake nuna cewa bawalinsu da kuma kashinsu ba najasa ba ne. mun tattauna wannan magana da kuma maganganun malamai akai, wannan shine ra'ayin Imam Malik alaihi rahmatullah. Maganar Shaukani ita ce ta ƙarshe wanda muka ce zamu rufe da ita lokaci yayi. Shaukani a cikin littafin sa Nailul Awtar mujalladi na farko shafi na 71, bayan ya ka kawo tattaunawar da malamai suka yi akan wannan mas'ala, sai yake cewa wa zahiru, magana da take ta zahiri, wato wacce dalili yafi bayyana tare da ita, shine taharatul abwal wal azbal min kulli hayawanin yu'kalu lahmuhu. Magana wacce take ta zahiri, wato wacce tafi tafiya akan doran nasi, shine halaccin, wato shine tsarkin dukkan wani bawali ko kuma kashi na dabbobin da ake cin namansu. Tamassukan bil asli wastishaban lil bara'ati al asliya, yace wannan shine asali, tunda asali fil ashiya at tahara, wannan shine al aslu al istishabu lil bara'ati al asliya, shine asali in kaga abu to shine ka dauka cewa abin nan dahiri ne, mai tsarki ne, ba za ka yi masa hukunci da cewa ba mai tsarki bane sai idan an samu nassin da ya nuna cewa wannan abin najasa ne, amma al aslu shine ya zanto mai tsarki. To yace to waɗannan dabbobi fitsarin su da kashinsu asali shine mu ɗauka cewa masu tsarki ne, yace wan najasatu hukmun shar'i naqilun an al hukm alladhi yaqtadihi al aslu wal bara'a, yace to kuma in ka ce abu kaza najasa ne, to kamar wani hukunci ka kawo sabo na shari'a, duk sanda da hukunci ya zo na shari'a to zai ɗauke asalin hukuncin da yake tattare da wani abu. Yanzu in aka ce abu kaza halal ne, al aslu fil ashiya'il ibaha, abu kaza halal ne, wanda shi ne asali, to duk wanda zai zo ce haramun ne, to shi ake bukata ya kawo nasi, domin shi ne ya ɗauki abu daga asalinsa ya kawo wani hukunci na shari'a wanda yake bukatar dalili. Domin in ka ce abu kaza najasa ne, to ka warware wancan hukunci na albara al-asliya din, ka warware shi, don haka yana bukatar dalili. Shi ne ya ce fala yuqbalu qawlu mudda'iha illa bi dalilin yasluhu lin naqli anhuma, yace to ba za a karɓi maganar duk mutumin da zai da'awar najasar abu ba sai ya kawo dalili, dalilin da yake nuna yanzu wannan abin ya tashi daga hukuncinsa na asali ya samu wani hukunci na shari'a sabo wanda shi ne najasa. Yace walam najid lil qa'ilina bin najasati dalilan kadhalik, yace to bincikenmu bai sa mun ga wani dalili ga masu cewa waɗannan abubuwa bakashinsu da fitsarinsu da najasa ne, suka ce ba mu samu wani dalili da yake mai kamar haka da yake nuna haka ba. Yace ghayatu ma ja'u bihi, karkarin abin da suka zo da shi, wato ƙarshen abin da suka iya kawowa na cewa fitsarin dabbobin da ake cin namansu ko kashinsu najasa ne, mafi kololuwar dalili da suka kawo shine hadithu sahib al-qabr, hadisin da muka karanta, hadisin Abdullahi ɗan Abbas, wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce ta wasu mutane kaburburan wasu mutane biyu da aka binne su ana musu azaba, daga ciki yace ɗaya daga cikinsu ana masa azaba ne saboda baya kaffa wajen fitsarinsa. To da yace wajen fitsari ko yace kuma a ciki yace tanazzahu min al-bawl, suka ce to anan an ce fitsari, ya kamata kowane fitsari ma ya shiga ƙarƙashin wannan nassi, suka ce daga ciki har da fitsarin dabbobi sawa'un ana cin namansu ko ba a cin namansu, yace to wannan shine kololuwar dalilin da suka rike. To shine malam yace wa huwa ma a kaunihi muradan bihi al-khusus kama salaf, to wannan dalili da suka rike duk da bayan kasancewarsa ba kowane fitsari ake nufi ba, ana nufin fitsarin dan adam, tunda daman ana magana ne akan fitsarin dan adam kamar yadda muka yi bayani a baya, muka karanto maganganu na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, ce ba abinda yasa ake masa azaba saboda baya kula, baya kaffa lokacin da yake fitsari, yana bari najasa tana dawowa jikinsa, sannan ba tare da kula da ita bai je ya sallah ko ya ibada a haka. Yace to wannan dalilin ake masa azaba ba fitsarin wani ba, ba fitsarin wata dabba ba. Yace to ya kamata a fahimci bawali a hadisin, ana nufin bawalin shi dan adam ba bawalin wata dabba ba. To shine yace duk da haka inji Shaukani yace umumun zanniyud dilala, wannan umum din da suka ce albaulu anan yana nufin kowane fitsari, yace dilalarsa ba dilala ce qat'iyya ba, dilala ce wanda wato dalili ne wanda zai iya daukan wata ma'ana daban banda wannan ma'anar da suke fada. To kaga bai kamata a ce yayi karo da dalilai masu ƙarfi ba waɗanda suke nuna akasin haka. Shine yace la yantahizu ala mu'aradati tilka al-adillati al-mu'tazilati bima salaf. Ba zai iya karo da dalilan da suka zo masu ƙarfi ba wanda bayanin su ya gabata. To shi ne ya ce wa qad tawwala ibn hazm az-zahiri fi al-muhalla al-kalam ala hadhihi al-mas'ala bima lam najidhu li ghayrihi. Ibn hazm a cikin littafin al-muhalla, littafin sababba al-muhalla, ce yayi dubuwar magana akan wannan mas'ala, magana mai fadi da ba mu samu wani yayi irin ta ba a cikin al-muhalla mujalladin sa na farko shafi na 169 har zuwa shafi na 181 yana magana ne akan wannan mas'ala. To shine malam yace lakinahu lam yudir bahthahu ala ghairi hadith sahib al-qabr, sai dai shi binciken duk da yi bai wuce hadisin wannan mutum na cikin kabari ba, wato bai kawo wasu dalilai da waɗancan suke kawowa ba kamar yadda shi Shaukani ya ambata a cikin littafin sa. Don haka shi ma Shaukani dai ya karkare maganar sa akan cewa bawlu ma yu'kalu lahmuhu wa rawthuhu tahir, abinda duk ake cin naman sa, dabba duk da ake cin naman ta, to bawlin ta ba najisa bane, haka nan kashin ta ba najisa bane. Saboda haka wannan magana ita ce mafi rinjaye cikin abinda malamai suka tattauna akan wannan mas'ala. Mas'ala ta biyu ita ce dawafin mace tare da maza, dawafin mace tare da maza. Domin a nan za mu ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya umarci Ummu Salama da cewa ta yi dawafi, dofi min wara'in nasi wa anti rakiba, ki yi dawafi ta bayan mutane kina kan abin hawanki. Ita mace ce kuma gurin nan, gurin dawafin nan akwai maza wanda ba sai an ambace su ba, tunda aka ce gurin dawafi ne to babu shakka an san cewa akwai maza. Annabi ya ce ta yi dawafi. To wannan hadisin malamai sun ciri hukuncin cewa mace za ta yi dawafi ta bayan maza don gudun wato cunkoso, don gudun wato gogayya da juna, don kada a samu gogayya da juna tsakanin mace da namiji. Sai ka ce to ta yi dawafi ta bayan maza, wato kada zanto tana tsakiyarsu. Ibn Battal ya ciro maganar wani malami da yake cewa tawafun nisa'i min wara'ir rijali hiya sunna, yace mata su yi dawafi ta bayan maza wato ba tsakkakudin wato ba gaure da su ba, yace wannan ita ce sunna. Li'anna tawafa salat, yace saboda dawafi kamar sallah yake. Wa min sunnatin nisa'i fi salati an yakunna khalfar rijal, yace to kuma sunnar mata a wajen sallah shine sahun su ya zamo a sahun baya bayan maza, ba a gaure suke da maza ba. To shi ma dawafi tunda kamar sallah yake, to ya kamata kada a gauraya su zanto daga baya. Yace faka zalika tawaf, haka nan shi ma dawafi. To anan cewa at-tawafu salah, wannan ba abu ne da malami suka sallama masa ba, cewa dawafi as-salah. Akwai athar da ake jingina shi ga Abdullahi dan Abbas, wasu ma su jingina shi zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallama cewa at-tawafu salah ko at-tawafu kas-sala illa anna Allah subhanahu wataala abah fihi al-kalam, cewa dawafi kamar sallah yake, sai dai shi bambancin sa Allah ya halatta kana dawafi kai magana, sallah kuma ba a magana. To wannan athar din na farko bai tabbata zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallama ba, sannan kuma tabbatar sa zuwa ga Abdullahi dan Abbas shi ma akwai abin dubawa. Sannan ta fuskar ma'ana akwai abinda ba zai yu ya karbu ba, dawafi bai yi kama da sallah ba, dukkanin su ibada ne amma kuma ba kamar sallah yake ba. Duk sanda kai tashbihi, ka kwatanta wani abu da wani abu, to ya kamata a samu wato koda da bambanci, wanda daman haka zai iya samuwa a samu bambanci, to amma kuma a samu wajhu shabah din zahir ne, wato a samu kamanceceniyar ta bayyana sosai. Yace to amma inda sallah ta rabu da dawafi suna da yawa, kaga sallah na farko zaka fuskanci alqibla, dawafi ba alqibla ake fuskanta ba, zaka sa alqibla ne a hagunka lokacin da kake dawafi. To kaga sun sha bamban da sallah. Sallah akwai akwai kabbara harama dawafi babu kabbara harama sallah akwai ruku'u dawafi babu ruku'u babu sujjada sallah akwai sujjada dawafi babu sujjada sallah tsaye ake guri guda dawafi motsi ake yi sallah in kai yawa ta ma motsi lalacewa za ta yi shi ko wannan daman a tafi ake har ma da sassarfa a wasu gurare saboda kaga gurare da suka sha bamban da sallah ba kawai wajen magana bace bari hadisin yace illa annallaha ba fiha al-kalam to ashahid dai wannan gabar cewa sallah kamar wato dawafi kamar sallah ne wani abu ne da ba a sallama wa masu fadar haka ba akwai maganar Ata ibn Abi Rabah da yake cewa qattafar rijalu ma'an nisa ke cewa maza sun yi dawafi tare da mata to shine al-muhallab ibn Abi Sufra a cikin sharhin da yayi wa Sahih al-Bukhari yake cewa yuridu annahum tafu fi waqtin wahid ghayra mukhtalitat birrijal abinda yake nufi sun yi dawafi lokaci guda yayin da maza suke yi amma ba yana nufin sun cakuɗa da juna ba dan kada wani ya dauki maganar sa da yace maza sun yi dawafi tare da mata a fahimci kamar yana nufin a gaure suke wannan ba iya din ba tana nufin ikhtilat ba amma kace sirtu wal qamar wa sirtu wash shams wato kana tafiya mutum da kisa da dare zai ga wata shi ma kamar kuna suna tafiya tare amma wannan ba yana nufin a gaurawa suke ba wata yana can duniyar sa kai ma kana duniyar ka amma kuma kai amfani da kalmar ma to cewar ata qattafar rijalu ma'an nisa kada a fahimci cewa yana nufin a cakuɗa suke ce abinda yake nufi sun yi dawafin su lokaci ɗaya da maza suke dawafi amma ba wai suna gauraye da juna ba yace li anna sunnatahunna an yatufna wa yusallina wara'a ar-rijal shi ma yace sunnar su shine su yi dawafi kuma su yi sallah amma ta bayan maza wa yasturna anhunna su boye kansu wato su zanto da shamaki tsakanin su da maza saboda fadar annabi sallallahu alaihi wasallam da yace tufi min wara'in nas wa anti rakiba ki dawafi ta bayan mutane ma'ana ta bayan maza alhalin kina kan abin hawanki haka nan abul abbas al-qurtubi a cikin littafin sa al-mufhim jalladin sa na 3 shafi na 381 yake cewa wa inna ma amaraha an tatufa min wara'in nas annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarce ta ne ta yi dawafi ta bayan mutane yace li anna zalika sunnatu tawafin nisa saboda wannan ita ce sunnar dawafin mata li an la yakhtalitna bir rijal dan kada su caccakudu da maza wa li an la ya'thura markabuha bit ta'ifin fayu'zihim haka nan ita da za ta yi dawafi akan abun hawa kada ya zanto ta shiga cikin mutane ta shiga cikin rububin mutane da abun hawanta ya zanto wannan abun hawan nata yana bugun mutane yana cutar da su وعلى هذه الإلا فكذلك يكون حكم الرجل إذا طاف راكبا يجي تو بيسا غوانا دليل نتشي وكدا تشيغا تشيكم مزا نفرقو كتا غولي دا مزا نبي كما تند أكان هبن هواتكي كتا شيغا تشيكم متاني دا أبن هوانتا تشوتا دا ما سؤال وافي تو أبيسا غوانا أشي كاغا نمج ما إنزا يأ أكان أبن هوا تو شيما كدا يأ أتشيكم متاني سيدي كما جيفي ta yadda abun hawansa ba zai cutar da mutane ba al-imam an-nawawi shi ma a cikin sharhin sahih muslim jalladin sa na 9 shafi na 20 ya yi ta'aliki akan wannan hadisi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarce ta ne ta yi dawafi ta bayan mutane saboda abu biyu yace abu na farko anna sunnatan nisa'i at-taba'ud 'ala ar-rijali التباعد عن الرجال في الطواف yace sunnar mata lokacin da suke dawafi shine su yi nesa nesa da maza kar su gauraya wasani yace abu na biyu anna qurbaha yukhafu minhu ta'adhdhi an-nas bi bidabatiha sannan abu na biyu in ta matso ta shiga cikin mutane to mutane za su cutu da wannan dabbar tata wa kadhalika idha tafa ar-rajulu rakiban to haka hukuncin yake idan namiji shi ma zai yi dawafi akan abun hawansa sannan ya ƙara da cewa ta yi dawafi a lokacin da annabi yake sallah li yakuna astara laha domin lokacin da yake sallah zai fita ta fi samun wato rufin asiri to lokacin da aka tayar da sallah mutane suke bin annabi sallallahu alaihi wasallam sallah maza suke bin shi sallah to babu wanda zai waiwaye ko ya tsaya kallanta domin a lokacin kowa ya shagala da sallar sa kaga zai fi zama rufin asiri gare ta lokacin da take dawafinta yace wa kanat hadhihi as-salah salatu as-subhi wallahu a'lam yace sallar da ake magana ana ita sallar asubahi wallahu a'lam to wannan shi ma kaga maganar sa tayi da take da maganar qurtubi abu al-abbas al-qurtubi ya faɗi waɗannan dalilai guda biyu cewa su suka sa annabi sallallahu alaihi wasallam yace tayi dawafi ta bayan mutane na farko tayi dawafi ta bayan su saboda kada ta ci gaure da maza da biyu kuma saboda abin hawan da take kai kare da cutar da mutane sannan kuma zai fi zaman mata rufin asiri tunda a lokacin sallah suke yi الحافظ ابن حجر الأسقلاني أشكن فتح الباري مجلد نأكو ليه التبانين لا شمايك تشوا وإنما أمرها أن تطوف وراء الناس ليكون أسترى لها نبي أشي تيسل لو في تبايا متالي أو تلوك تشنا متا إسكي سلا فسكن شكا أبا إتكو ماذا تزنتو تبايا ستكي لو في تنزاس يسلا دكان سزاس جو سكن لك أبا ماذا تلقي لو في تبايا سكا قوانا زي ساعة ta yi dawafinta ba tare da mutane ba sun san wani ya yi dawafi ta bayan su ba wala taqta'u suhufahum aidan wa kuma ta ta shigo ta cikin su ba tana daddatse musu sahu wala yata'adhawna bidabbatiha kuma su cuci da dabbar ta ba anan kaga ibnu hajar ya ƙara abu ɗaya cikin abin da malamai suka da suka gabata suka faɗa shine katse musu sahu kar ta shigo cikin su ya zanto tana shiga tsakanin sahu da sahu tana katse sahu domin za ta shigo da dabba babu shakka wani lokaci za ta iya tahowa ta inda sai an kauce domin ta wuce to wannan zai sa a rika datse musu sahu to wannan shine maganganun da malamai suka yi dangane da mace yayin da za ta yi dawafi ta zanto tana yin dawafi ta bayan maza a wancan lokaci aikin hajji bai kai yanzu ba irin jindazan jama'ar da suke zuwa aikin hajji a wancan lokaci bai kai abin da yanzu ake yi ba to haka za ka samu ɗan dubban ɗaruruwa ne suke hajji amma yanzu miliyoyi ne suke yi a wancan lokacin ɗaruruwa ne suke hajji wato gomin ɗaruruwa ne suke hajji amma yanzu miliyoyi ne suke yi suke hajji saboda haka wurin kuma yadda yake duk da cewa an faɗaɗa wurin ɗawafin an yi ta faɗaɗa shi to amma dai duk da za a faɗaɗa shi dai ita ka'abar dai tana ne da take a ka'abarta ba ta canza ba kuma guda ɗaya nan guda ɗaya ce saboda haka kowa kuma da zai dawafi ana zai zo ya dawafi kuma ba ka da wani lokaci da kake cewa za ka iya warewa wani lokaci maza da wani lokaci na mata shi dawafi ba ya da wannan saboda haka lokacin da maza suke dawafi lokacin mata su ma suke dawafi to saboda haka bin wannan tsarin wani abu ne mai wahalar gaske yanzu a ce mutum ya yi dawafi mata a ware su duk da dai ana kokari akwai hay'a a sani na akwai waɗanda ake ɗauka waɗanda suke ƙoƙari in sun ga cakuɗeɗen ya ta yi yawa suna ƙoƙarin su ga cewa an samu ɗan abin nan sannan kuma masu mutanen su kansu sun sha bamban da na da nada matan suna da kame kai suna da kunya da sauransu amma yanzu yadda za ka gama ta ci ɗamara a wajen ɗawafi wai sai ta je ta taɓo hajarul aswad saboda haka yadda namiji yake shiga da ƙarfi ana turere ne haka ita ma za ta kakanta ba magana ne cewa ma wai a ce da ita ta tsaya gefe ko a'a da ta ma ta hune a yi wato dagar da ita to kaga hankalin waɗancan mata ba daidai yake da hankalin matan da suke yanzu abin nan ba jahilci ya yi yawa saboda haka tana ganin ita ma ai ibada ta zo kuma tana da ƙarfin da ba za ta tafi ba ta taɓa abin nan ba ba ta taɓa wannan hajarul aswad ba to yanzu gaba ɗaya ma corona ta hana ma a taɓa shi saboda haka kowa ma yanzu sai dai ya gan shi daga nesa ba a taɓawa to amma dai za ku kula cewa duk malaman da suka yi magana a kan matsalar suna maganar cewa sunnar dawafin mata shi ne a taba'ud an zijjal cewa kar su gaurahe da maza wannan ita ce sunnar su kar su gaurahe da maza sannan kuma wani abu da har ila yau shi ma wanda a da can watakila da wahala ya faru shi ne ɓacewar alhaji a da can saboda rashin yawa da rashin girman gari da wahala a ce wani ya zo da matarsa ta ɓace amma yanzu kowa ya zo da matarsa ko ya zo da mahaifiyarsa to ƙoƙari yake tana manne da shi yana manne da ita domin kada a samu abin da shi kenan ta shige cikin rubi ta ɓace karshe zuwa ita cikiya ita wahala to saboda haka kowa da matarsa ko iyalinsa ko ƴaƴansa suna jikin sa shi ma wanda ya zo da nashi shi ma suna jikin sa to kaga wannan rarrabewar ita ma anan za ta yi wahala a wancan lokacin duka makan ba wani girma ne da ita ba saboda haka in ma ce akai ka zagaye makan gaba ɗaya ba wahala za ta yi maka ba za ka iya zagayata ce akwai wani malami da ya dade yana karantarwa yana karantar da dalibansa aikin haji da yaje shi gaba ɗaya bai fahimci ashe shi duk bai fahimci da wafi ba sai da ya zagaye duka masallacin ya rika zagaya sai da ya ruku to a wancan lokacin masallacin bai kai haka girma ba saboda haka zai yanzu yace zai wannan zagaye ai ba zai ma iya ba saboda girman masallacin ba zai iya ba saboda haka akwai bambanci da rayuwa irin ta wancan lokacin da su malamai suka yi ta magana da kuma yadda yanzu abubuwa suka canza wanda a da can masa gurin sa'ayi baya cikin abin nan ba kuma da can mai nisa ba ba wai da can mai nisa ba kafin tausi'a ta Malik Fahad ai masa gurin sa'ayi a waje 1930 wani abu din da duk a waje yake har da kasuwanni ma da masu kashe-kashe da waye gurin sa'ayi Safa da Marwa in sai ka fita daga harami sannan ka tsallaka wani sannan ka je gurin saboda haka zaka je kai ta ganin ma ƴan kashe-kashe wasu suna hutawa wasu abin nan saboda haka ba a ciki shi yasa aka ce mace da take jinin al'ada ta yi komai if'ali ma yaf'alu al-hajj ghayra an la tatufi bil bait kaga ba ka sa'ayi ba saboda shi sa'ayi ba a cikin masallaci yake ba saboda haka shi sai an fita daga masallaci to amma yanzu kusan sun kaga sun haɗe shi yasa wasu malamai suka yi fatawa akan cewa idan mutum zai sunnatu tawaf yayi ta a mas'a ta yi saboda yanzu hukuncin mas'a din shine hukuncin masallaci duk guri ɗaya ne sai mas'ala ta uku ita ce mas'alar at-tawafu rakiban yin dawafi akan abun hawa shin ya halatta mutum yayi dawafi akan abun hawa ko bai halatta ba dawafi akan abun hawa zai yiwu ya zamo saboda uzuri rashin lafiya ko ciwon kafa ko tsufa ko wani abu mai kama da wannan ya sa mutum sai dai a ɗauke shi akan abun hawa ko wani ya ɗauke shi ya yi ɗawafi da shi akwai kuma wanda zai yi ɗawafi akan abun hawa ba don uzuri ba saboda ya samu sauƙi kawai to hukuncin su guda ko ko akwai bambanci tsakanin wanda zai yi da uzuri da wanda zai ba uzuri Ibn al-Munzir Abubakar Ibn al-Munzir a cikin littafinsa Al-Ishraf ala Mazahib al-Ulama mujalladi na uku shafi na 284 haka nan Ibn Battal ya ciro maganar a cikin sharhin Sahih al-Bukhari mujalladi na hudu shafi na 312 zuwa 313 yake cewa ajma'a kullu man nahfazu anhu min ahli al-ilmi anna al-marida yutafu bihi wa yujzi'u anhu illa ata yace dukkan malaman da muka ji karatu a wajensu da wanda muka kiyaye karatuttukansu sun yi ijma'i wato sun yi magana ɗaya kan cewa mara lafiya in ya yi ɗawafi a kan abin hawansa wato in ya yi ɗawafi aka ɗauke shi aka yi ɗawafi da shi a kan wani abu to wannan ya ishe shi wato ɗawafinsa ya yi yace duk malaman da muka sani wannan ita ce fatawarsu mara lafiya da ba zai iya dawafi ba sai aka ɗauke shi ko dai aka ɗauke shi a baya ko kuma aka ɗora shi akan wani abu aka zagaye ka'aba da shi sau bakwai shi dawafinsa ya yi sai a ba shi kaɗai ne aka samu fatawarsu cewa ba zai isar masa ba Abubakar Ibn al-Munzir ya ci gaba da cewa daga cikin waɗanda muka wato kiyaye maganar su akan wannan mas'ala kuma suka ce an yi sauki akan haka yace akwai An-Nakhai An-Nakhai shine Ibrahim ibn Yazid An-Nakhai eh daga cikin malaman tabi'ai kuma mutumin kufa haka nan da Imam Malik haka nan da Imam Shafi'i haka nan da Abu Thawr da sauran ashabun ra'ayi wato mutanen Abu Hanifa da sauransu dukkaninsu sun yarda cewa mutumin da yake da uzuri ana iya ɗaukan shi a yi ɗawafi da shi kuma in aka yi shi kenan ya yi Ata'a shi ne ya ce shi aka samu ƙauli biyu ta wajensa Malam Ata'a shi aka samu ƙauli biyu a wajensa kauli da farko yana tare da sauran mutane yana tare da sauran malamai cewa za a iya yi dawafi da shi wato a dauke shi akan wani abu ko a goye shi a yi dawafi da shi an samu wannan daga ata sannan kauli na biyu shine yace ya dau hayar wanda zai yi masa dawafi wato ya dau hayar wani yayi dawafin a madadin sa ya biya shi wadannan sune maganganu biyu da aka samu daga gare shi maganar sa ta farko ta yi daidai da sauran maganar malamai kuma wannan shi ya kamata a dauka daga cikin maganganun sa biyu wato yayi magana ɗaya da take daidai da sauran malamai gaba daya ɗaya kuma sai ta saba da sauran maganganun malamai to sai a dau maganar sa da ta dace da sauran maganganun malamai musamman Ata Ibn Abi Rabah yana ɗaya daga cikin malaman da suke kware cikin sanin hukunce-hukunce aikin hajji to kaga maganar sa magana ce mai nauyi kware da gaske ɗaya daga cikin almajiran makarantar Abdullahi dan Abbas a lokacin sa ma a lokacin aikin hajji akan hana ma malamai fatawa sai shi ka cewa a daina fatawa matukar yana nan a Makka mutumin Makka ne saboda haka shi yake yin fatawa akan abin da ya shafi aikin hajji to samun maganganu biyu daga gare shi ɗaya ta yi daidai da maganganun malamai ɗaya kuma ta saba to sai a danganta maganar da ta yi daidai daga ta malamai zuwa gare shi shi ya sa ma wasu daga cikin malamai za ka ga a nan hikaito ijma'i suke kai tsaye ba ma sa kawo cewa akwai saɓani suka ce malamai sun haɗu gaba ɗaya a kan cewa mai uzuri duk wani mai uzuri ana iya yin ɗawafi da shi wato ce ana iya ɗafu bihi ana iya ɗaukansa ko a baya a zagaye dawafi a zagaye Ka'aba da shi ko kuma dora shi akan abin hawa kamar yanzu da ake da wannan ƴan motocin a dora shi akai a yi dawafi da shi to wannan maganar malamai wasu suka ce ijma'i ne ba ma sa kawo wani sabani a Ibn Abdul Barr a cikin littafin sa At-Tamhid mujallad na 13 shafi na 99 a tabar bashar awad mujalladi na 8 shafi na 202 yake cewa hadha ma la khilafa fihi bayna ahli al-ilm kaga shi anan bai ma kawo sabani ba yace bai uzuri yayi dawafi ayi dawafi da shi a dora shi akan abun hawa yace wannan abu ne da babu sabani tsakanin malamai akan sa yace kulluhum yaqul duk malamai cewa suke yi inda man kana lahu uzr tun bai uzuri a wishta ka maradan ko ya zanto ba shi da lafiya annahu ja'izun lahu rukubu fi tawafihi bil bait ya halatta gare shi ya hau abinda za a tura shi ya dawafi a kansa ce dukkan malamai abinda suke faɗa anan kaga anan shi bai ma hikaito sabani wanda ake jinginawa zuwa ga Ataba kamar yadda Ibn al-Munzir yayi sannan haka yace wa fi sa'ihi baina as-safa wal marwa ba ma wajen dawafi ba har wajen sa'ayi tsakanin Safa da Marwa in yana da uzuri ko yana da rashin lafiya ana iya dora shi akan abun hawa ko a dauke shi ayi wannan sa'ayi da shi to in kuma ba shi da uzuri in kuma ba shi da uzuri amma ya ga cewa a dora shi akan abun hawa ko ayi dawafi da shi ko kuma ayi sa'ayi da shi saboda shi yana ganin ba zai iya yin wannan ba ba kuma ba zai iya ba ne a'a yana gada wahala to yaya shi hukuncinsa to anan ne malamai suka yi saɓani a wannan gaban ne malamai suka yi saɓani kamar yadda Abul Abbas al-Qurtubi a cikin al-Mufhim mujalladi na 3 shafi na 381 yake cewa wakhtalafa qawlu man karihahu ma'a adami al-uzri akwai daga cikin malamai wanda suka ce makaruhi ne in ba shi da uzuri ya hau abin hawa ya dawafi ko ya sa'i suka ce wannan makaruhi ne aka ce makaruhi ya halatta amma rashin yin shi yafi yayi ya taka da kafa sai yayi in dai ba ya da uzuri wannan sai in kuma aka dauke shi aka yi suka ce makaruhi ne to in suka ce makaruhi ne suna nufin zai rama ne ko ku suna nufin zai yi yanka a madadin daukar shi da aka yi to shine yake cewa Imam Malik da Abu Hanifa su sun ce in dai ba uzuri aka dauke shi yayi dawafi ko yayi sa'ayi cewa in yana kusa bai bar Makka ba bai yi nisa da Makka ba to yaje saki su abinda suke cewa kenan suka ce in kuma yayi nisa da gida yayi nisa da Makka Abu Hanifa ya faɗi garin sai yace kamar ya dawo Kufa yace fa fihi damu to sai yanka a madadin wannan bore wanda yayi aka dauke shi yayi dawafin sa ba tare da ya sha wahala sauran mutane ba to sai yanka amma Imam Shafi'i shi yana cewa a ba wani abu shikenan ya riga ya tafiyar sa mushke ku yale shi dawafin sa yayi ابن عبد البر عليه رحمة الله كمان لك كن تمهيد مجلدين بيو شافي نتس إند بيرز واتس إند شدة دكما دبر دبر بشار مجلدين بيو شافي نتس إند بكو يزوا تس إند ترى يكي تيوا أبين يكي نونا كرهانشين واتوينا سوي فدي حجة تسا سكتي مكروهيني me yasa malamai suka ce makaruhi ne in ba shi da uzuri yayi akan abin hawa yace dalilin da yake nuna karhanci yace anni la a'lamu khilafan bayna ulama'i almuslimina ni inji shi asani na ban san wani sabani ba tsakanin malaman musulmi annahum la yastahibuna li ahadin an yatufa bayna as-safa wal marwati ala rahilati ar-rakiba ba wani da yace mustahabbi ne ga wani ya hau abin hawa yayi dawafinsa tsakanin Safa da Marwa akan abin hawa ba wanda yace masa mustahabbi ne walau kana tawafuhu rakiban li ghairi uzrin lakana zalika mustahabban indahum ce to da dawafin manzo sallallahu alaihi wasallama abinda suke so su kawo to annabi yayi dawafi akan abin hawansa to dawafin da annabi sallallahu alaihi wasallam kai abin hawansa bai isa ya zama hujja ba akan halacci sai suke cewa da uzuri yasa yayi uzuri ne yasa yi baya jin dadi suka ce da a ce ba da uzuri yayi dawafin sa ba to da sai malamai su ce to mustahabbi ne a hawa abin hawa tunda abinda annabi yayi shi ke kan gaba akan abinda ba shi yayi ba koda ya tabbatar an yi a kafa kuma shi yayi akan abin hawa ya kuma amince me yayi a kafa yayi a kafarsa to sai ya ce nashin yafi da sai ya ce nashin yafi zama tunda Allah yana zaba wa manzansa abin da yafi to sai suka ce to tunda kuwa ba a faɗi haka ba to ya nuna kenan dawafin sa da yayi akan abin hawa da uzuri yasa yayi wannan shine logic din shi Ibn Abdul Bar yake cewa wa qadru wina an kuma ruwaito mana daga Aisha radiyallahu ta'ala anha da Urwa wato dan yar uwarta Urwa ibn Zubair an ruwaito mana maganar cewa karahiyata an yatufa ahadu bayna safa wal marwa rakiban wani yazo ya dawafi tsakanin safa da marwa akan abin hawa sun ce makaruhi ne yace kuma shine kaulin da yawa daga cikin fuqaha'u yace amma Imam Malik ban haddace wani nassi na maganar sa ba akan wannan amma dai naga maganar sai na cewa man tafa bil baiti waccan magana ce akan sa'i amma naga maganar sa akan dawafi yana cewa wanda yayi dawafi da ɗakin Ka'aba mahmulan ana ɗauke da shi aurakiban ko yana kan abin hawa min ghairi uzrin ba tare da uzuri ba lam yujizhu wa a'ada ba zai isa shi masa ba kuma ya saki wannan magana ita ce ta dazu da muka ambata suka ce in yana kusa ya zo ya saki in yayi nisa kuma ya yanka to duk da maganar sa akan dawafi ne amma sa'ayi Ibn Abdul Bar yace to ni ina ga shi ma sa'i ya kamata ya zanto hukuncin ɗaya ne a gunsa bal sa'yu awkadu mashiyan ci a sa'i ma ai yafi kamata a bada karfin yin sa a kafa a bada karfin yin sa a kafa fiye da ma dawafi idan ya zanto Imam Malik bai bar kofar wanda ba shi da uzuri yayi dawafi akan abin hawa ba sai in yana da uzuri to a wajen sa'ayi ma ya kamata a fina cewa akan haka saboda me yace lima warada fihi min ishtidadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi sa'ihi mashiyan ala qadimai saboda annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi sa'ayi akan abin da kafafuwansa akwai ma inda yake dan sassarfa shine bainal alamain in yazo tsakanin wannan korayen alamun guda biyu yana dan daga kafarsa to kaga alamar dai ayi a kafa a wajen sa'ayi ma yafi bayyana to in har dai zai ayi maganar wajen dawafi to ya kamata wajen sa'ayi ma ayi maganar wannan a Sauraka Imam Malik shi a gunsa yake cewa in ya koma gida yayi misali da Taifa ba nisa tsakaninta da Makka ina jima tuci kilomita 100 ba ko wani abu kama da haka shi in ya koma gida to kamar Taifa to shikenan sai ya yanka shine madadin abin nan dinsa Al-Layth ibn Sa'd ɗaya daga cikin manyan malaman musulmi a wancan lokacin cikin malaman Masar kamar sa'an Imam Malik ne wajen ilimi da kuma wajen daukan ilimin ma wajen karatu a gurin malamai shi yana cewa at-tawafu bil baiti wa baina as-safa wal marwati sawa la yuzi'u wahidun minhuma rakiban illa an yakuna lahu udhu yana cewa da sa'i da tawafi da sa'i da abu ɗaya ne baya halatta ga mutum ba shi da uzuri yayi su akan abin hawa haka shi Al-Layth ibn Sa'd yake cewa haka nan Abu Thawr shi ma abin da yake faɗa kamar yadda Imam An-Nawawi ya kawo a cikin Al-Majmu' jaladi na 8 safi na 77 yake cewa man sa'a baina as-safa wal marwati rakiban lam yujizhu wa alayhi an yu'ida wanda duk zai yi sa'ayi tsakanin Safa da Marwa yana kan abin hawa to bai wadatar da shi ba sai ya saki haka nan Mujahid Al-Majirin Abdullahi dan Abbas yake cewa la yarkabu illa min darura kada ya hau abin hawa sai in akwai larura wannan maganar Mujahid At-Tabari Imam At-Tabari ya fitar da ita a cikin littafin sa Tahdhibul Athar mujalladi na 1 shafi na 71 Al-Imam Shafi'i shi ma maganar sa kenan yace la yabghi lahu an yatufa bil baiti wa la yas'a rakiban fa in fa'ala fala dama alayhi shi inda yafi su sauki shi yace bai dace ba inda ba uzuri ne da shi ba yayi dawafi akan abun hawansa ko yayi sa'ayi amma in ya riga yayi to ka a ci sai yayi yanka sabarin su sauran malaman suna cewa ya saki in ya bar gari to shikenan yayi yanka amma Imam Shafi'i shi yace a'a ba dai haka ya dace ba amma in yayi to shikenan sai ya shikenan ya ci bulus yace fala dama alaihi min uzrin kana aw min ghairi uzrin yace da uzuri ko bai da uzuri wa zakara anna Anas ibn Malik wa ata tafa rakibain ya kawo magana cewa Anas dan Malik da Ata ibn Abi Rabah sun yi dawafi akan abun hawa duk da dai ba a tantance ba sun yi dawafin dan saboda uzuri ne ko saboda ba uzuri amma dai maganar sa shi yana cewa sun yi dawafi akan abun hawan su Abu Hanifa kamar yadda muka faɗa yake cewa in yayi dawafin sa in yana kusa ya dawo ya sake in yayi nisa kuma ya yanka kamar yadda Imam Malik yake cewa Hisham ibn Ubaidillah ya ruwaito daga Muhammad ibn al-Hasan ɗaya daga cikin manyan almajiran Abu Hanifa rahimahullah shi Muhammad ibn al-Hasan yana magana akan mutumin da zai ɗauki mahaifiyarsa ta manyanta ba za ta yi dawafi ba sai ya ɗauke ta ya goye ta a baya sai ya dawafi da ita to yake cewa in yayi haka shi dawafin da yayi tana bayansa dawafinsa yayi ita ma dawafinta yayi kaga ibada ce kowa da tashi amma sun yi ta a gwabe a lokaci guda ya ɗauke ta to ba a cewa sai ya gama tata nata sannan ya aje ta je ya nashi ko sai yayi nashi sannan ya ɗauke ta a'a ce in ya ɗauke ta a matsayin duka biyun suna dawafi shikenan duka ta ishe su yace haka nan da a ce wata mace za ta zo za ta yi dawafi saboda tsufa girma ko rashin lafiya ta kasa sai ta duba wani mutum ƙarfa shi to tana son ya ɗauke ta ya zagaya da ita shi kuma ya ɗauki akwatin da take ciki ko kuma akan irin wannan keke da ake turawa shi ma kuma yana son ya yi dawafin sai ta ɗauke shi haya ta ce za ta biya shi yana tura ta a dawafinsa a dawafinta amma fa ita biyan shi za ta yi shi ma ya ce ba matsala in aka gama ya gama dawafinsa ita ma ta gama nata kuma ta karɓi ladansa ba za a ce ai wannan dawafin da kai ba dan Allah ka yi shi ba ka yi dawafin ne dan ita na haka wannan dawafin ba ka da lada sai ka sa ku wani ana iya masa wannan rigimar ce ai ka haɗa niyyarka da wata niyya ta ɓata maka aikinka a'a yana nan a matsayinsa mai dawafi sannan kuma a matsayinsa wanda yake yi wa wani dawafi da kuɗi in ya yi karɓi kuɗinsa akwai wadanda suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi dawafi akan abun hawansa yayi bisa uzuri ne suna kawo hadisin ruwayar Abu Dawud kwai ruwayar Abu Dawud da take daga Ikrima daga dan Abbas yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qadima makkata wa huwa yashtaki annabi yazo makka lokacin da yazo haji yazo yana rashin lafiya فطاف على راحلته سيد وافي أكن أبن هوانسا كلما أتى الركنة استلم بمحجن تسند يزو يزو ديدي ركن اليماني تسيا تبا شدا محجن دنسا واتو كواجر دنسا فلما فرغ من طوافه أناخ فسلى ركعتين ينا قمت دوافنسا يا دولي دبسا وكنت دبسا كما يركع بيو to haka nan suka ce hadisin Ummu Salama ita ma da tai akan abun hawa ai shi ma rashin lafiya ne domin ta hadisi kamar da muka gani ta kawo Annabi sallallahu alaihi wasallam kuka cewa ba ta da lafiya Annabi ya ce to dufi bi wara'in nasi wa anti rakiba suka ce don haka yin dawafi akan abun hawa sai da uzuri kamar na rashin lafiya ko makamancin sa amma in babu wannan to mutun yayi dawafin sa a kafafuwan sa in kuma har yayi wasu malaman suka ce in yana kusa ya sake wani in yayi nisa kuma wasu suka ce yayi yanka wasu kuma suka ce kamar Imam Shafi'i ba sai yayi yanka ba akwai maganar da al-Imam aw al-Allama Muhammad al-Amin al-Shaqiti ya rubuta a cikin Adwa'ul Bayan Adwa'ul Bayan suratul Hajj kusan wannan mujalladin gaba ɗaya aikin Hajji ne wato duk mas'alolin aikin haji sai da ya zuba su a cikin wannan mujalladi guda wanda daga baya Malam Shuraib yayi talkhisin sai Khalisul Juman wato ya sake rairayo wasu abubuwa wanda aka samu littafi mai ƙarfi gaske na mas'alolin aikin haji wanda shi Allamatu Shaqiti a cikin Adwa'ul Bayan ya zuba a cikin wannan tafsiri na Suratul Hajj to a ciki yazo yayi magana akan wannan mas'alar yake cewa ka sani maganar da tafi zama mafi ƙarfi cikin maganganun malamai akan mas'alar dawafi kan abin hawa da uzuri ko ba uzuri ce maganar da tafi ƙarfin dalili ta malamai annahu law sa'a rakiban da mutun zai yi sa'ayin sa akan abin hawa aw tafa rakiban ko yayi dawafin sa akan abin hawa ajza'ahu zalika wannan ya ishe shi yace lima qaddamna fi sahih saboda abinda muka riga muka gabatar a cikin sahih muslim min annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallama tafa fi hajjati alwada'i bil baiti annabi sallallahu alaihi wasallama yayi dawafin sa a hajjati alwada'i hajjin sa ta bankwana ya zagaye dakin ka'aba wa baina safa wal marwati yayi sa'ayin sa tsakanin safa da marwa wa huwa ala rahilatihi yana kan abun hawan sa wa ma'lumun yace abu ne sananne ga masu karatu anna min ahli al-ilmi man yaqulu akwai cikin malamai wanda yake cewa la yujzi'uhu sa'yu wala at-tawaf rakiban illa li darura cikin malamai akwai wanda yake cewa da sa'ayin da dawafin ba zai yiwu ba yayi shi akan abun hawa sai la darura yace akwai masu fadar wannan wa minhum yace daga cikin malamai akwai man mana ar-rukuba fi at-tawafi yace a dawafi ba a yadda ya hau wani abu ba wa karihahu fi sa'i amma a wajen sa'i yace a iya hawa amma makaruhi ne illa li daruratin yace sai da larura akwai cikin su kuma wanda yace in rakiba wa lam yu'id sa'ihi wa lam yu'is sa'ihi mashiyan yace in yayi sa'i akan abin hawa kuma bai sawo ya sake yin sa a kafa ba ya maimaita shi hatta raja'a ila watanihi fa alayhi dam in ya riga ya koma gida wasu malaman suka ce sai ya yi yanka to shine malam da ya tattaro waɗannan maganganu wanda mun ambace su sai ya ce wal azharu huwa ma qaddamnahu amma maganar da tafi zama zahiri tafi ƙarfi shine abin da muka faɗa cewa mutum idan ya yi sa'ayi ko ya yi abin hawa wato ko ya yi abin da ya yi dawafi a kan abin hawansa a jiza'ahu wannan ya ishe shi ba tare da duban uzuri ko larura ba ba tare da duban uzuri ko larura ba yace li anna nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam tafa rakiban annabi yayi dawafin sa akan abun hawa wa sa'a rakiban yayi sa'i akan abun hawa wa huwa salawatullahi wa salamuhu alaihi la yaf'alu illa ma yasughu fi'luhu annabi ba yayin abinda bai halatta ayi ba abinda zai yi shine abinda ya halatta ayi yace wa qad qala lana kuma shi ma aiki sallallahu alaihi wasallama shi yace da mu khudhu anni manasikakum ku koyi koyi ayyukan hajjin ku daga wajena saboda sai aka ganshi ya hau abun hawa kaga ya nuna kenan ka koyi koyi shi walladhina qalu inna at-tawafa wadanda suka ce ai dawafi da sa'i yalzamu fihi al-mashy dole ne dole sai dai ai a kafa yace qalu inna rukubahu li'illah ce suka ce shi ma ya hau abun hawansa ne dan ba shi da lafiya wa ba'dhum yaqulu wa suka ce huwa kaunuhu maridan wa suka ce saboda ba shi da lafiya ne wa ba'dhum yaqulu hiya karahiyatuhu an yadriba anhu an-nas an yadriba anhu an yudraba anhu an-nas wa suka ce a bai yi a kafa ba dan gudun kada wasu su rika babbanke mutane saboda shi da babban mutum ne bai daraja idan yana tafiya aka zo cikin jama'a za a rika tutture jama'a su ce to shi yasa ma sai ya hau abun hawa kaga ba maganar ai ta babbanke mutane saboda shi wasu suka ce saboda wannan ne wasu kuma suka ce hiya an yartafi'a wa yushrifa ala wa hatta yarahu an-nas wa yasalu wasu suka ce a abinda yasa ya hau kan abun hawan sai ya dawafi da sa'i dan ya zabo yana sama mutane za su ka hango shi inda mai tambaya yayi tambaya a bashi ansa suka ce wannan shine dalilin hawan abun hawansa kai da ba tambayar ka za a yi ba baka da hujja da zai saka hawa abun hawa wannan shine abin da suke nufi shi da za a tambaye shi kaga kenan idan akwai fitaccen malami wanda za a buƙaci fatawarsa a gurin ashe a bisa wannan maganar tasu shi zai iya hawa abun hawansa to shine malam bayan duk ya gama kawo waɗannan uzurrukan da suka jero yace wa qad qaddamna ar-riwayat bidhalika fi sahih muslim mun kawo ruwayoyin da suka kawo wasu abubuwa irin wannan a sahih muslim daga ciki akwai hadisin jabir a cikin sahih muslim dafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil bait fi hajjati al-wada annabi sallallahu alaihi wasallam yayi dawafi a dakin ka'aba lokacin hajjin sa ta ban kwana ala rahilatihi akan abun hawansa yastalimu al-hajara bi mihjanihi yana wato subatar wato hajarul aswad da kwagirinsa li an yarahu an-nas wa li yushrifa dan ainihin mutane su rika hango shi kuma ya zanto a sama wa li yasaluhu kuma su tambaye shi fa inna an-nasa qad ghashaw lahu mutane a wannan lokacin sun gayyabe shi saboda haka in yana kasa to wasu ba za su hango shi ba wasu ba za su samu damar tambaye sa ba haka nan arwayar muslim daga jabir yake cewa tsafa annabi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatul wada ila rahiyatihi bil baiti wa bis safa wal marwa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi dawafi akan abun hawansa yayi dawafi ga ka'aba yayi kuma dawafi tsakanin safa da marwa li yarahu an-nas wa li yushrif dan mutane su ganshi dan kuma ya zanto yana sama wa li yasaluhu kuma su yi masa tambaya fa inna an-nasa qad ghashawhu dan mutane sun yi libe shi a cikin sahih muslim akwai hadisin aisha da take cewa tsafa annabi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada haula alka'bati ala ba'irin yastalimu ar-rukn karahiyata an yudraba anhu an-nas take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi dawafin sa akan abun hawansa yayi dawafi ga ka'aba akan abun hawansa yace dan gudun kada a duka banbanke mutane saboda shi to ka waɗannan a'ilal da suka faɗa duk ya zo a cikin ruwayar amma dai shi abin da yake gani cewa in mutum zai yi akan abun hawa yace to wannan ya ishe shi babu maganar sai ya yanka ko kuma sai ya saki to wannan ita ce mas'ala ta uku wanda kuma ita ce abin da za mu ƙare wani hadisi da ita akwai wasu fawaid da wasu abin nan wasu malaman suka yi ishara zuwa gare su kamar maganar da Ibn Battal ya kawo a madalari na biyu shafi na 112 cewa daga cikin fawaid ɗin wannan hadisi fa'idojinsa anna rakibad dabbati yanbaghi lahu an yatajannaba mamarra an-nasi mastata'a duk mutumin da yake hawan abun hawa ya kamata ya rika kaucewa inda mutane suke wucewa ya iya gurgudu kada ya zo tsare hanya da abun hawansa gurin kuma wajen wucewa mutane ne masu tafiya a kafa ya wuce nan wace wala yukhalidur rajala kai ya garwaya da waɗanda suke tafiya a kafa wa kazalika yanbaghi an takhruja an-nisa ila hawashi at-turuq kuma hadisin yana da cewa ko mata ne suka fito hanya to abin da ya dace shine su rika tafiya ta gefen hanya ba su rika tafiya ta tsakiyar hanya ba ba dan koyo ba dan su kare kansu ganin cewa ga wajen dawafi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ummu salama ta koma baya can dan tayi dawafinta dan kar ta zanto ta cakuɗi da mutane sannan kuma a cikin hadisin akwai karanta suratul duri a sallar asuba kamar yadda imamu al-bukhari ya ka hadisin a cikin kitabus sala sannan al-muhallab yake cewa a cikin hadisin yana nuna cewa la yajibu an yatufa ahadun bil bayti fi waqti as-salati la yajibu an yatufa ahadun bil bayti fi waqti as-salati al-jama'a illa min wara'in nas ce wannan hadisi har ila yau yana nuna cewa duk mutumin da zai yi dawafi lokacin da mutane suke sallah to kada ya yi dawafi sai ta bayan su kada su ta gaban su yana dawafi domin ya zo yana dawafi ta gaban su to zai shagaltar da liman zai shagaltar da mamu domin duk sanda ya zo gittawa mutane hankalinsa zai yi kansa wannan mutum ɗaya to ballantana in sun zo sun zanto mutane da yawa to shi yasa suka ce duk wanda zai dawafi ana sallah to ya koma ta baya ba ta gaban mutane ba wannan daga cikin irin abinda malamai suka ambata a ƙarƙashin wannan hadisi sai kuma hadisi na gaba a karatu na gaba insha Allah abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada da kuskure kuma ubangiji ya fahimta mana wa sallallahu wasallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.